Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma Nia FM, ko kuma a shiga shafin mu na Facebook Live a bimu ko a yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Laraba 26 ga watan Yulin shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maganar da muka faro Litinin inda Laraba ta wuce.
Laraba ta iya gari.
Na yadda wasu ke ta yayata cewa a sake fasalta Najeriya, inda muka tsaya daidai inda lauya Aliyu Abdullahi ke fashin bakin yadda maganar fasalta kasa take a siyasance da kuma tsarin yin haka a dokar kasa.
To yau ma za mu ba shi damar ci gaba da fasalin ko kuma bayanin yadda ya kamata a fasalta, ko kuma in har ana son a fasalta din me aka taka
ta hanyar da ya dace. Tak ita ce shugabanni su zama masu gaskiya da riƙon amana yadda za su yi daraja a idan al'umar da suke jagorantar.
Hakika hakan zai iya kasancewa ne idan aka hau teburin sulhu, aka tattauna, aka fahimci juna.
Ina ganin ta hanyar haduwar kan manyan ƙasa da 'yan siyasa da sarakuna da sauran al'umma masu faɗa a ji ta fidda kalamai da murya ɗaya. Haka kuma za mu sake maimaito muku da ta baki dan iya da ya furtawa aminansa Isa Lawal Ikara, sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter.
Mun tambaye ku cewa shin ta ina ya kamata 'yan Najeriya su bullo wa yadda za su warware maganar kasafta Najeriya cikin ruwan sanyi da bawa juna shawarar zama a dunkule cikin kishin ƙasa da son juna?
Sakon farko daga Usman Muhammad Burniwa yace ta hanyar da ya dace tak ita ce shugabanni su zama masu gaskiya da riƙon amana yadda za su yi daraja a idan al'umar da suke jagorantar, har ya zama idan suka yi magana kowa zai ji. Sannan kowane ɗan Najeriya a ba shi damar mallakar gida da gona da yin kasuwanci a kowane sashe ba tare da an tsangwame shi ba ko an nuna masa ƙabilanci.
Sai Shehu Adamu Rijau yace hakika hakan zai iya kasancewa ne idan aka hau teburin sulhu, aka tattauna, aka fahimci juna, kuma aka mutunta bukatun juna. Mutukar dai bukatun ba su yi hannun riga da tsarin doka ba. Da zarar aka yi haka, to shikenan an yi wata fukar hanci. Addu'ar dai ita ce Ubangiji Allah ya dawar mana da zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya, kuma mu ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya.
Sai Dauda Umar Januhu yace assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika hakan mai sauki ne, amma fa idan aka bi hanyar zama teburin sulhu tsakanin bangarorin biyu, ku tashi lafiya filin yau da gobe.
Sai Rulwana Sa'idu Gayeri yace ni kam dai yau da gobe ban ga dalilin sake kasafta kasar mu Najeriya, sai dai idan wani abu ne, to mu dai gyara halayen mu tare da kai zuciya nesa, tare da nuna ƙaunar juna a duk inda muka samu kanmu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Ku huta lafiya.
Sai Mansur Almugumel yace yau da gobe, ina ganin ta hanyar haduwar kan manyan ƙasa da 'yan siyasa da sarakuna da sauran al'umma masu faɗa a ji ta fidda kalamai da murya ɗaya.
Sai Bukar Alhaji Dafa yace kowane bangare yana da nasu laifi, sai kowa ya dauki laifinsa, sannan za a samu mafita a daina kyaman juna tunda kowane bangare yana amfana da ɗaya bangaren.
Sai Ismail Ahmad Yalwaguru yace salam yau da gobe, tabbatar da adalci ga shugabanni shi zai hada kan kasar nan.
Sai Hannatu Maman Sultan Tanigel tace salam yau da gobe, kamata ya shugabannin al'umma da sarakuna da malaman addinin Islam da na Krista su zage dantse wajen wayar da kan al'umma akan illolin raba kasa da muhimmancin hada kai ba tare da kyamar juna ba.
Sai Nasir Augi yace shugabanni su ji tsoron Allah, su yi adalci, mabiya su yi da'a, su bar zagi da la'antar shugabanninsu.
Sai Asma'u Musa tace ya kamata mu yi duba ga Sudan raba ƙasa bai musu amfani ba Allah ya ƙara hada kan mu ɗan Najeriya amin
sai Maryam Aminu Kano mai da garku tace watsi da maganar da kuma nisantar ire-iren waɗannan mutane za su taimaka wajen zubawa rigimar kasafta ƙasar tamu ruwan sanyi a tawa fahimtar
sai Umar Faruk Muhammad yace ta wayar da kan jama'a kan muhimmancin zama a dunkule a masallatai da jami'u
sai Zainab Abubakar Abdulrahman tace zaman lafiya shine a raba ƙasar kowa ya kama gaban sa in ko ba haka ba sai dai idan mulkin soja za a dawo Allah ya kiyaye ƙasa daya al'umma daban-daban
sai Inu Abdullahi Kiru yace ayi kawai a raba Najeriya sai kowa ya je wajen sa
sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa yace salam yau da gobe a gani na babbar hanyar ita ce hada kai tsintsiya daya al'umma daya tare da kin nuna fifiko tsakanin kabilu daban-daban a duk lokacin da suke kusanta a tsakanin su wurin kasuwa ne ko wurin aiki ko kuma wurin zama na yau da kullum da dai sauran su
sai Musa Ismail IL yace a gaskiya zaman Najeriya a matsayin ƙasa dunkulalliya yaudarar kai ne tunda su ƴan kudin ba sa so wasu daga cikin arewa mu makwadaita su ne ke so a ci gaba da zama a dunkule shike jama ƴan uwan mu ƴan arewa wulakanta a yankin kudu a raba ta mu na kowa ya kama gaban sa Allah dai ya sauke
amin sai Abdul Aziz Adamu Fira yace yau da gobe ni dai shawara ta kamata magabatan mu wato shugabanni su dinga tafiya da kowane bangare na kasar nan ta yadda babu mai korafi yace ba a tafiya da shi a harkokin kasar nan
sai Adam J Adam Madara yace hakika kowane dan Najeriya yana da tashi gudunmuwar da zai bayar domin ci gaba da zaman Najeriya dunkulalliyar kasa daya al'umma daya
sai Abdulrahman Aliyu Balkore yace salam yau da gobe shirin matasa ana wa tunani kamata yi a baiwa kowane bangare shawara domin su daina wannan kiraye-kirayen nan ganin an raba wannan ƙasa zuwa gida biyu
sai Abdulaziz Ibrahim Galadinci yace ni da ma a ce ciccira ta akai duk dan ƙasa a bashi fegin sa da naji dadi
sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @sani harbau yace idan dai zamu kaura idan mu daga kudayen mulki to ba shakka za a zauna lafiya saboda san mulki ne silar jawo rabuwar kan ƙasar mu
sai @usman_manika yace a gaskiya sai an cire siyasa an yi amfani da sarakuna iyayen ƙasa da dattawa daga kowane bangare na ƙasa domin samun dunkule kasar
sai @bala_karasuwa yace yau da gobe al'umma su zama masu yafiya shugabanni su zama masu adalci doka ta yi aikin akan kowa wannan zai taimaka wajen zaman tare
sai @sanishagawan yace bin doka da oda shine kawai zai sa a kalli juna da mutunci
sai daga ƙarshe @sanusi_ishaq_ada_2 yace salam yau da gobe kawai kamata yi shugabanni su yi adalci ta hanyar samawa matasa aikin yi da kyautata rayuwar su
to mun gode a cikin bari turo mana da sakonni
to kamar fa yadda muka ce zamu saka maimaitawar dan iya bisa lamarin fasalta Najeriya wanda shi ma ya kasa hakuri sai da ya tufa wani abu da suka hada da na ikara wancan mako
Jigum cikin tagumi yau na iske dan iya nace dan uwa na ganka ne babu lakka kamar wanda aka tsitsinke ma jijiya yace kai dai kawai bari na ikara wasu ƴan ƙasa ke neman jefa mu cikin tsaka mai wuya saboda yadda suka daddage wai sai an sake fasalta Najeriya don ganin su yanzu wasu tsiraru ne kawai suke faman yashe ma ƙasar nan dukiya kuma wai tsarin ƙasar ma na yanzu shike kawo rashin zaman lafiya don haka dai su so suke a tsitsinka iko na gwamnatin da akan tara a tsarin federaliya idan ya so a rarraba shi zuwa kowace shiya alabashi wai su sauran bangarorin sa daina magagin magiya sai dai kuma ni gani nake kamata ai su ma su tsaya su fara tunanin abin da ka iya biyo baya nace to ai dan iya idan hasashen mutanen nan haka yake ni ina ga babu wata damuwa don dama ai so ake a kyauta tawa ƴan ƙasa rayuwa yace a dakata dan ikara kada kai hukunci cikin gaggawa ai an yi irin wannan wargatse gatse a wasu ƙasashe kuma ya haifar da dambarwa kuma ma wai me kake zato idan aka ce ko na bangare yayi gaban kanshi babu wani mai tsawatarwa kama kariya kawai wasu za su yi tayi babu kakkautawa dan ko ka san dama wasu shugabannin yankunan tsarin tarayya ne yake musu yawa sannan kuma su ma kananan kabilun da za su kasance a kowane yanki sai sun koma abin tausayawa shi yasa dai ni nake ganin irin wannan kiraye-kiraye da awace kawai ta ƴan adawa masu neman a ya galgala kasar kamar wani naman kaukawa nace to dan iya Allah dai yasa ƴan uwa na su gane ina aka dosa musamman ma dai tsara na wato mata da matasa don kasan idan aka yi nasarar ganin an gina wannan kasa mu matasan kasar ne fa za mu dasa saboda idan kasa ta ginu rayuwarmu za ta bunkasa kuma za mu saki jiki wajen neman arziki a kowanne sassa dadin da muke ta hange a nesa kuma zai zo kusa ta yadda kowanne dan kasa zai samu jin dadi kamar dai mun samu wata sabuwar garabasa har dai ta kai muna harkokinmu da kowanne bangare ba ta da bambance ba ballantana a fara yarfan siyasa daga nan mu hada hannu don zagaye darar roman demokradiya mu yi ta faman lasa
al'ummata ina zamu je al'ummar mu ina zamu je dan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya in ya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni nace wai me kuke nufi ban so ni kasa ta taumace manyan kasar ga Najeriya ku zo kanta mace muna gani muna ji mutane kasar mu san mace abun takaici wayo da su taunce yan kasa ta Najeriya ganin na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya munne gaskiya ko kokariya nace kace an ka za ka tambaya wallahi za mu shawuya mun so ko za mu daina shan wuya dai kun muke a kan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya munje ta shawara gare mu yan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu hada kan mu yan kasa ta addu'a za mu yi mu kai mu sarki shugaban mu ni na ce sarki ba ya yi
To
yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amarin yau da kullum lawyer Aliyu Abdullahi dan ba shi damar ci gaba da fashin baki akan ikrarin kasafta Najeriya da wasu ƴan kasar ke yi.
Eh amma kafin sannan Malam Aliyu barka da warhaka. Assalamu alaikum yawa.
Barka Usman Kabara.
Yawa to kafin mu ci gaba da tattauna da kai bari kamar na ga Maryam tana laliba shafukan mu na Facebook ko da ake bin mu live dan sako ɗaya biyu sai mu dawo gare ka.
Haka ne. Sai Shaibu to. Ga sakon Shaibu M Awwal yace batun ayi sulhu ga talakawan Najeriya kenan amma ƴan siyasa kansu a haɗe yake raba kai da bambanci sai mu.
To kin ga ko ai sai a hankali. To sai in ce suna nan dai suna ta dan aiko mana da sakon kamar yadda suka ce akwai shi kuma wannan yace batun ayi amma shi shine ke karanta sai Musa Ahmad Bakura yace Allah ya kara daukaka BOA sai kuma su
nasi. Sai Sa'idu Daura ma yace yunkurin fasalta ƙasa wata hanya ce da aka hauta raba ƙasa ganin abinda babu shi mi ya kawo shi
eh to shi na karshe kafin mu je ga Aliyu da yace Sanusi Aliyu ne yace salam shugabannin kasar nan ga su gaya wa mabiya gaskiya maimakon kokarin dawama kan karagan mulki to malam barista mun dawo gare ka
to barkan ku da dawa
yawa a makon da ya gabata in baka manta ba ko in ce masu rugus manta ba mun yi magana inda ka faro maganar cewa abubuwa kusan guda uku ka fito da su wanda zamu soyo ka dada buda mana su kamar misali maganar cewa yanda kasafta Najeriya yake da maganan jihohi ne suka dogara da shi yanda dogaro da man fetur ya koma kacokan kan fetur maimakon noma da kiwo kila daga arewa da maganan kudin shiga shin muna jin ka kai ƙara mana bayani akai musamman ka faro mun daga maganar dogaro da kai din nan da kai kake magana a arewa
to in kai gura Usman Kabra za ka ga yawanci masu kiraye-kiraye na a yi a sake tsari na ƙasar nan rashi an sun fito daga ɓangaren kudu kuma da wasu yanci kamar yadda muka faɗa a baya akwai dalilai da yawa na masu yi wannan kiraye-kiraye. Mafi akasarinsu ba wai suna kira ba ne saboda a nemi yadda ƙasar za ta zauna lafiya ko kuma saboda kowace ɓangare na ƙasar ta ci gaba. Suna kiraye-kiraye ne don suna tunanin kaman wato ɓangaren arewa ta dawo musu wani nauyi a wuyarsu. Saboda haka me zai hana in har sun da sun san cewa ba za su so su fito su yi kira na karara a raba ƙasan kuma sun san ba zai yiwu ba bisa kan tsarin wato kundin tsarin mulkin ƙasan nan. To shi ne suke maganar cewa me zai hana a sake tsarin don suna ganin kaga in ka ɓan dura ƙasar ɓangaren Niger Delta wato kudu maso kudu suna da ma'adanan mai kuma suna da gabar teku. In ka je kudu maso yamma ɓangaren Yarbawa kenan suna da a Lagos suna da bakin teku wannan wanda ake kira tashar jirgin ruwa wanda shi yafi kowanne girma a wannan ɓangaren Afrika kuma duk wani kaya da yake shigowa ƙasar Najeriya ta hadda ma wasu ɓangarori wato na wato makwabtanmu za ka samu yana shigo ta wannan wato tashar jirgin ruwan na Lagos. To saboda wato strategic position ɗin shi suna da dara da wannan wurin saboda ka suna ganin yau idan aka sake tsari a cikin sake tsarin nan dole zai kama a ce mutane su yi amfani da irin wato abubuwan da suke samu a ɓangaren su haɓaka ɓangarorin su da abubuwan da suke da shi kaman wato resource control abin da ke za ka iya samu a ɓangaren gana. Ko wannan abin mutane suke hangowa suna ganin arewa ba komai sai tsaron ƙasa sai kuma mutane abin da ba aka yi da shi ba shi ne yake faɗa. Ba wanda ya kai arewacin Najeriya wato
a barista ina ga kaman za mu sake kiran layin ɗin ko barista yawan ina ga kaman za mu sake kiran layin ka bari mu kira ɗaya layin mu ji dan muna jin shi kaman baya fita inda muke son sautin bari mu sa engineer ya sake lalubarka sai mu sake dawowa daidai inda kake magana akan abin da ba su gane ba shine yawa. To Maryam yawa to Maryam kafin a sake lalubo shi barista akwai maganan cewa da yayi na cewa bakin teku amma arewa kin san amma kun da ya gabata yayi magana akan cewa da muna noma muna kiwo muna abubuwa da yawa irin sana'a
ya faɗi cewa cikin jihohin Najeriya a makon da ta gabata da ya gabata yake cewa cikin jihohin Najeriya jihar Lagos ne da na Port Harcourt ne kadai za su iya zama cin gashin kansu su kadai ba su da su kadai za su iya dogara da kansu amma saboda mai ne da
ake shiga
mai kuma sai kuma samu kuɗin shiga ba wanda ya kai a jihar Lagos samu din nan
wato kudaden kamar irin sahara ne
to yawanci wannan masu kira ba su so a kasafta kasar suna fito ne daga arewa saboda ana kamar mu ne ba mu da wani abu saboda haka mu ne ba maso su kuma su suna gani suke da abu mukan ba mu da shi ko
wato shi sai muke maganan dama cewa bari mu shiga mu ji shin maganan wannan abubuwan noman nan da ake da kiwo za ta isa ko kun aka dawo da ita ta ishe mu misali a arewa koko wanda a kudu kuma shi ma ta isa abinda suke yi misali tunda aka kuma jihohin da a kudun ba su da kila abinda suke yi sannan ya fara magana ko a wancan mako in ban manta ba yana magana cewa akwai jihohin da ya kamata a ce kila suna hada da yan uwansu amma kila karshe aka raba su ya zama cewa su kawai kaman ma kina maganan tatsa kawai suke yi amma ba sa ba da
komai ba sa ko to kaman ma ba su da wani amfani
sai dai a wani abu
sun fi dogara da kudin da kudaden da gwamnatin tarayya ke ba su
ba wani abun a zuwa gani kenan da za su iya yi su a dogara
to dai wannan da mutane na cewa tsarin dai bai daidai ba to an ce in kaman akwai matsala da tsarin dole a gyara ba haka dan za a tafiya ba dinnan
haka to Sabina ya ke ma kin tafi ki fasalin ne
wannan magana da kuke yi ai ga Ahmad Suleiman Bajoganan ya ce kaman ya magana da ya kamanta yi daidai da abin da kuke cewa ya ce to tunda sun ma suna ganin mutum a zaune marasa ayyukan yi to me ye dalilin da za su zauna tare da mu
to amma ai mu abin da muke son mu fito da shi a makasudin kusan shirin da muka faru din daga wancan makon zuwa yau akan maganar fasalin Najeriya shine shin ƴan kudu da ƴan arewa da ƴan ma ina ne kake wani bangare kake a Najeriya shin wannan fasalin da za a sake shin ya cancanta a sake shin
wasu na ce fuskar siyasa ne ta shugabanci ta tattalin arziki ne
yawa ko san zuciya ne yasa kawai ake cewa
akwai ne gefe da nake so dai in tabbashi ma tambayar barista in muka sake dawowa ta fuskar tsaro wanda suke cewa ake suke ce ya kamata a canza tsarin yadda ƴan sanda suke a kawo ya kamata a kawo wannan amince da da hukumomin ƴan sanda da gargashin jahar
jihohi ga jihohi kamar sun sake lalubo shi gashi nan tana magana yau to assalamu alaikum barista
Suman Kafara
yawa to mun dawo
to
yawa yawa to ka tsaya inda kake maganan cewa abinda mutanen da suke cewa a sake fasalta Najeriya ba su gane ba da bangaren arewa shine to ba musan me kake so ka ce ba
to kamar da nake faɗa in ka lura da yadda ake tunanin kamar mutanen da suka fito a bangaren arewa kamar cima zaune ne waɗanda ba su kawo komai a ƙasar sai dai su abin nan su ci daga abin da mutane ke tarawa na wasu ɓangarori na fito ba haka ba ne saboda in ka duba arewa ba muke da mutane na ɗaya dan wato resource na human being mu muke da shi wato human resource sannan ga mu da albarkar kasa ba za ta je bangarori da dama kasan nan babu wanda suke da albarkacin kasa da kuma girma da fadin kasa ga kuma jama'a so duk kasar da Allah ya albarkace ta da yawan mutane da kuma fadin kasa kaga ya nuna tana da ita ma nata karfin wato nata hanyoyin da za ta haɓaka da kuma ta yi developing kanta
to kaga
abinda muka rasa a ɓangaren arewa shine shugabanni da za su yi hangen nesa su duba mana abinda ya kamata ya za a yi a sarrafar da waɗannan resources da muke da shi wato na albarkar jama'a da kuma fadin ƙasa in ka hada waɗannan sai ka samu abin da ake kira comparative and competitive advantage
wato dama hagu da dama
to in har aka yi maka za ka samu cewa sai ka ga mun fi masu ma'adanan ƙasa arziki a nan gaba amma sai an samu shugabancin da suka san me suke yi
da za a hange nesa
da an bar shi tun baya saboda haka sai an faro shi daki bi da daki yanzu matsalar yawanci suna tsoro in aka ce an kawo wannan sabon tsarin kowa ya koma ɓangaren shi ya kula da abin da yake samu kuma ya haɓaka ɓangaren shi zai doke lokaci kam namu ɓangaren ko shugabanninmu allura ta abin nan a hatsanmu ya cinma ruwa ko kuma wataƙila kaga an samu dole za mu ɗan samu wani lokaci kan abubuwan su daidaita saboda kayan yanzu ko noma gona in nan da take gani in za a yi shi ana buƙatar abubuwa da yawa ana buƙatar access to credit wato
after
samun bashi daga bankuna ana buƙatar taki ana buƙatar equipment
injina
da sabbin mashin da zai aikata gona an bar yayin gona
fatanya daga dari
zai shiga gona da fartanya ya hau noma a yi gona ne yadda ake yi a zamanin yanzu wanda zai in kana da hekta ɗaya ko hekta biyu zai sama maka albarka mai yawa to daga ana buƙatar equipment kana buƙatar bashi kuma ba tare da interest mai nauyi ba mai girma ba
wato ba tare da ruwa mai ƙarfi ba
a less than 2 digits a samu wato single digit kamar maybe ko da ma
ɗan kaso
na interest to a duk waɗannan abubuwa in ba an same su ba an haɓaka to arewa kaga za su iya samun kanta a cikin wani hali
to barista maganar kafa maganar kafa rundunonin yan sanda na jaha-jaha wanda ake gani ma yana ga cikin abubuwan da zai taimaka suke cewa ma a kasafta tsarin tunda yanzu kamar harkar tsaro mutane da yawa innan ba zai yi a ce yan sanda yan kaɗan ba suke wannan ba to kuma banda haka jahohi in ne zai fi su rika amfani su rika kula da harkar tsaro dan mi aira cewa mai daki shi ya
san wannan ma kuma Maryam kaman da kai mutane suna tunanin kaman idan yanzu kamar da za a dauki dan sanda ba haushi akai shi kudu kaman shi ma yana da matsala kaman kowanne a bashi inda yake da kai masu wannan korafin cewa kaman kowanne a bashi garin da yake
to bari mu
ga
ya kake kallon wannan dai a wannan
to dama ita wato dan sandan jiha tana da akwai advantages akwai kuma disadvantages
yana da amfani da rashin alfanu
masu yawa masu kiran a samu dan sandan jiha suna dogaro da cewa in an samu dan sanda da suka fito daga jihar za ta samu cewa su san duk wani mutanen da suke aikata offense criminal sun san maɓoyan mutanen nan sun san yadda za su kama su wani hanyoyi da su bi su kama su kuma sun san community in musamman ma yanzu da ka san waye ne ka san track record din kowa a community kuma suna ba da misali da kasar Amurka wanda tana da ɗan sandan jiha in ka je New York za ka samu akwai NYPD in ka je Los Angeles za ka samu akwai LAPD da sauransu amma bai hana an samu ɗan sanda na wato na gwamnati ta tsakiya ba wanda a Amerika ita ce ake kira FBI Federal Bureau of Investigation to abin da suke so a kai a samu a Najeriya kenan kuma mafi yawa masu kira irin wannan kira su ne za ka ga sun fito daga kasar kudu maso yamma kasar Yarbawa duk da yanzu haka ma wasu ɓangarori ma sun shiga cikin wannan kuma ina ganin amma saura kuma wanda ba su san wannan kira wanda suke ganin cewa bai kamata a yi ko Najeriya ba ta yi maturing na su samu ƴan sanda na jiha ba su dalilansu kuma suna ganin musamman in ka duba siyasar Najeriya inda za ka ga gwamnoni suna amfani da madafin iko na jihohi suna tozarta abokan hamayyarsu na siyasa da mutane wasu mutanen da ba su saboda haka sai a ganin haka ba su ɗan sanda a jihar to ka ga duk wanda yake da jiha musamman gwamna da makarraban shi za su dawo kaman abin nan da ake kira a lokacin Birtaniya sarki ba zai yi baya laifi sarki can do no wrong a king can do no wrong saboda haka shi ne babban dalili da ya sa waɗanda ba su so a samu ƴan sanda suna ganin siyasar mu da kuma masu buga siyasar mu players na duk na siyasa masu politician mu ba su yi maturing ba da za a samu
to barista daga ƙarshe saboda lokaci dole nan taka ma birki a can amma misali daga ƙarshe shin wai menene mafita a maganar nan ne a matsayin ku na masu fashin baki in aka ce ka faɗi mafita me zaka ce
to mafita a gaba daya a kira tsaye na tsari na a canza tsari na Najeriya a gaskiya ba zan ce duk da akwai mafi yawanci masu wannan kiran ba dan Allah suke yi ba kuma dan kasar Najeriya suke yi ba amma tsakani da Allah akwai wasu abubuwa da me yake tafiya a kasan nan da zan ce maka dole sai an samu gyara kuma ɗaya daga cikin gyaran da za'a samu shine a fara duba fasalin kasar kuma zan iya gaya maka wannan cewa
barista sai in ce dole nan zaka yi hakuri amma dai kan mun dauki sakon naka na cewa sai an rage karfin gwamnati a tsakiya to yanzu sai in ce amadadin
Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodanki
sai kuma Saida Hamdun wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne yau da Ma Ibrahim Jirmai da ni Usman Ahmad Kabran ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa
ba za su bari ba.